الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwar mu domin ci gaba da karatun mu na tarjumal alqur'ani mai girma a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji tabaraka wa ta'ala mun kwana a karkashin aya ta 212 a cikin karatun mu na suratul baqara wanda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga farkon aya ta 213 me Allah ta'ala ya ce
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kana nasu واحدة فبعث الله النبيين ومنذرين فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبنجي تبارك وتعالى يتي كان الناس أمة واحدة أتو متاني سنكسن تي الأمة تي قداد إيتل على دين واحد أكن دين أكن الدين قداد إيتل شيني كان الناس أمة واحدة alal iman wato mutane sun kasance al'umma ce guda ɗaya tal wajen abin da ya shafi ba da gaskiya da Ubangiji subhanahu wa ta'ala da kadaita shi da bauta to wannan lokacin da mutane suna cikin wato gadan bayan annabi Adam alaihi salatu wassalam kafin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fitar da su daga wannan gadan baya na annabi Adam Allah tabaraka wa ta'ala sai da ya tambaye su akan shin ba ni ne Ubangijinku ba suka ce kwarai kai ne Ubangijinmu kowa daga cikin su wannan shine aqidar shi to amma ana nan daga baya kuma sai ya zamanto an fandare waɗansu sun tabbata akan wannan imanin waɗansu daga cikin mutane sai ya zamanto sun fandare sun karkace daga kan wannan hanya da amma imamu qatada ibnu da'ama ibnu qatada tasadusi da malamin sa abdullahi dan abbas suka ce wannan yana bayani akan abin da ya shafi tun daga lokacin annabi adam alaihi salatu wassalam har ya zuwa lokacin annabi nuhu wanda tsakankanin annabi adam da annabi nuhu an samu karnoni guda 10 karni 10 aka samu to wannan karnin guda 10 da aka samu mutane suna nan akan imani da Allah da kada ya tashi da bauta babu wani sabani tsakankanin su to sai ya zamanto an samu sabani fakhtalafu sai suka sassaba bi an amana ba'dun waɗansu daga cikin bayin Allah suka ba da gaskiya suka tabbata akan wannan imani din da Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kafara ba'dun, amma waɗansu daga cikin bayin Allah sai suka juya hannun agogo, sai suka butulce wa ni'imar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, suka kangare suka bijire. To ta dalilin haka fa ba'athallahu an-nabiyyina ilayhim, sai Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya turo da annabawa ilayhim zuwa ga su waɗannan mutane din, zuwa ga bayin Allah, wanda farkon su shine annabi Nuhu alayhi salatu wassalamu, shine jakada na Allah na farko daga cikin jakadu nashi, wanda yana ɗaya daga cikin ulul azmi min ar-rusuli, kamar yanda hadithin shafa'a ya tabbatar da haka. To sai Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya turo da annabawa zuwa ga su waɗannan mutanen mubashirina, halin kasancewar su waɗannan annabawa suna masu bayar da albishir man amana bil janna ga dukkan waɗanda suka yi imani, suka ba da gaskiya da Allah, suka gaskata da manzansu da kuma dukkan labaran da ya zo musu da shi daga wajen Allah, suka gaskata da shi, to su kuma za su samu gidan aljanna. Wa munzirina, sannan kuma waɗannan annabawa suka zamanto suna masu galgadi ga man kafara bin nari, dukkan waɗanda suka butulce suka karkace wa tulba wanda take ta gaskiya, suka karkace wa hanya ta gaskiya, suka karyata da manzannai na Allah, su kuma makoma su ita ce gidan wuta. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi, wato alkitab anan ismu jinsin ne, shi yasa ya fassara shi bi ma'anar kutubi, ma'ana wa anzala ma'ahumul kutuba, sai Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya saukar da littattafai ma'ahum tare da su waɗannan annabawa ɗin. Sai ya zamanto kowane annabi Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya haɗa shi da littafi, ya zo shi da littafi. Waɗansu Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya so musan sunansu, ya ambace su a cikin Alƙur'ani, waɗansu kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala bai bautar da mu ba da sanin sunansu, sai ya zamanto bai ambace su ba a cikin Alƙur'ani. Haka nan farin jakada sallallahu alaihi wasallam bai ambace su ba a cikin sunnar shi wanda take ingantacciya. Sai ya zamanto wajibi akan mu mu yi imani cewa kowane ɗaya daga cikin annabawa wanda Allah ta'ala ya turo shi, to Allah ta'ala ya haɗa shi tare da littafi. An gane da kyau ko? Saboda waɗansu daga cikin annabawa ba mu san littattafan su ba, amma irin annabi Musa mun san littafin At-Taura ne littafinsa, annabi Isa linjila, annabi Dawud littafin Zabura, sai kuma ma'aike alaihi salatu wassalamu littafin Al-Qur'ani. To amma sauran Allah ta'ala bai bautar da mu ba da sanin sunayensu, amma dai mu yi imani da cewa kowa daga cikin annabawa yana da kwai littafi, wannan shine abin da yake wajibi akan mu. Wa laqad arsalna rusulan min qablik minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk, wato daga cikin annabawa na Allah waɗansu daga cikin su Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce mun karanta labarin su a gare ka, ka san su, amma waɗansu daga cikin su bamu karanta labarin su ba a gare ka. To shine anan yace wa anzala ma'ahumul kitaba bi ma'anal kutub, amma shekhul mufassirin Abu Ja'far ibn Jarir al-Tabari, Allah ta'ala ya ji kansa da rahama, yace al-kitab anan alif da lam din da yake cikin al-kitab, wannan al-alif wal lam lil ahad, wato littafin da yake sananne ne a wajen su waɗanda ake yi wa magana, su ne Yahudawa da Nasaru, kenan littafin At-Taura kenan. Wa anzala al-kitab ma'ahum, sai Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya saukar da littafin At-Taura ba'ahum tare da su waɗannan bayin nasa, su ne Yahudu, bil haqqi, ya saukar da wannan littafin tare da gaskiya, muta'alliqun bi anzala, wato ya saukar da wannan littafin bil haqqi da gaskiya, ko ya saukar da waɗannan littattafan tare da kowane annabi daga cikin annabawansa bil haqqi da gaskiya, li yahkuma bihi bainan nas, ma'ana li yahkuma kullu nabiyyin, kowane annabi daga cikin annabawa na Allah, li ya hukuma bihi, saboda yayi hukunci da wannan littafin da aka saukar da shi zuwa gare shi, yayi hukunci bainan nasi tsakankanin mutane, fi makhtalafu fihi, cikin abin da suka saba a cikin shi, min addini, na lamarin addini, wadanda ya zamanto sun karkacewa hanya wanda take mai kyau to shi annabin ya nuna musu cewa wannan hanyar da suka bi ba hanya bace wanda za ta kai su ga gaci hanya ce wanda za ta kai su ga halaka sai ya dawo da su kan hanyar wanda take mai kyakkiya wadanda suka tabbata akan hanya wanda take mai kyakkiya kuma ya tabbatar da su akan wannan hanya din ubangiji tabaraka wa ta'ala ce wa makhtalafa fihi wato yahudawa busu sassaba ba a cikin lamarin addini an gane wa makhtalafa fihi min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum to shikenan sai mu fassara wa makhtalafa fihi ma'ana wa makhtalafa ahadun fid dini wato ba wani daya daga cikin mutane wanda ya saba a cikin addini na musulunci min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu bayan hujjoji wadanda suke mabayyana sun zo musu ala tauhidi akan kadaita ubangiji subhanahu wa ta'ala da bauta illa allazina utuhu face dai wadanda aka baiwa littafin at-taura din su kadai ne suka sassaba amma daga cikin mutane daga cikin bayin Allah ba wani wanda ya sassaba akan addini na musulunci bayan dalilai sun bayyana a gare shi tamkar rana lokacin az-zuhur kowa ya zamanto yana cikin duhu ne shi yasa ya zamanto ya samu sabani a cikin addini amma lokacin da aka yaye mai wannan ishikali da yake tattare da shi sai ya zamanto kuma ya yi imani ya gaskata face dai waɗanda suke yahudawa sune illal ladina utuhu face dai waɗanda aka ba su wannan littafin na at-taura fa amana ba'dun sashe daga cikin su suka yi imani wa kafara ba'dun sashe daga cikin su kafirci waɗanda suka yi imani waɗanda su kuma su kafirci mun gane da kyau to wannan haka waɗansu daga cikin mufassiruna suka fassara wanda kuma akan wannan ra'ayin ne shi al-Imam Suyuti Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya tafi akai wa man din nan da yace wa min kin nan da yace min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu muta'alliqatun bi ikhtalafa wato a hada take da ikhtalafa tana rataye da ikhtalafa wa ana wa makhtalafa ahad ba wani wanda ya sassaba a cikin addini min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu bayan dalilai hujjoji shine yace al-hujajiz zahira hujjoji wadanda suke mabayyana a fili karara sun zo musu ala tauhidi akan kadaita ubangiji tabaraka wa ta'ala wa hiya to ita wannan min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu wa ma ba'daha da jumlar da take kafinta da jumlar da take bayanta shine wa makhtalafa fihi muqaddamun ala al-istithna'i to ana gabatar da ita ne wajen fassara wato akan wannan istithna'i illa allazina utuhu kina yanda zaka fassara shine wa makhtalafa ahadun fid dini min ba'di zuhuril hujaj al-wadihati hala kauni al-ikhtilafi baghyan wato halin kasancewar wannan sabani din zalunci ne ya haifar da shi to ba wani daga cikin bayin Allah wanda ya saba akan haka illal ladina utu face dai waɗanda aka bai wa littafi mun gane da kyau na'am baga muqaddamun ala al-istithna'i fil ma'ana wato abun gabatarwa ne akan istithna'in nan illal ladina utu fil ma'ana a cikin ma'ana idan zaka fitar da ma'ana wajen fassara zaka gabatar da shi ne akan wancan istithna'i din baghyan bainahum wato saboda zalunci da kuma ketarewa iyaka minal kafirina daga cikin kafirai bainahum tsakankaninsu fa hadallahu alladhina amanu sai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya shiryar da wadanda suka yi imani limakhtalafu fihi ga abinda suka sassaba din a cikin shi ya shiryar da su minal haqqi na bayanin gaskiya minal bayanil haqqi na bayanin gaskiya bi idnihi da nufin ubangiji tabaraka wa ta'ala Allah ta'ala ya shiryar da su gaskiya din kan abin da ya zamanto an sassaba Allah ya nuna musu bakin zaran suka rike shi da kyau wallahu yahdi man yasha'u hidayatahu ubangiji tabaraka wa ta'ala yana shiryar da wanda ya so ya shiryar da shi ya dora shi akan tafarki wanda yake mai jajje. Allah yana shiryar da shi ila siratin mustaqimin, zuwa ga tafarki wanda yake mai jajje, ila tariqil haqqi, zuwa ga hanya wanda take ta gaskiya wanda babu karkata a cikin ta.
Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ma yatikum مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب.
نعم. ونزل في جهد أصاب المسلمين. أتوانا اللاباري شيوكما يا سوكوني تكيون وهلا واندا تساو مسلمي مسلمي لان الرياجن أحزاب غزوة الأحزاب ألوكا تند كافري سكي ومدينة سنسني suka kewaye ta, suka kewaye da ita, suka hana su shige da huci. To kuma a wannan lokacin musulmai suka shiga cikin damuwa da tsanani. Shine sai Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya din. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce am hasibtum bal baride a hasibtum, yanzu zato kuke an tadkhulul jannata, ku shiga aljanna kawai haka nan salim alim, ba tare da an tace mutane na gari ba daga cikin ku waɗanda za su shiga aljanna, sannan kuma daga jabbi waɗanda ba su cancanci shiga aljanna ba. So kuke kawai a ce ku shiga aljanna salim alim. Walam ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum shabahuma atal ladina khalaw min qablikum, wato misalin siffar abin da ya zo wa al'ummar da suke kafin ku, al'ummar da suka shude kafin ku. Walam ya atikum bai zo muku ba, al'ummar da suke kafin ku abin da ya same su minal mihan, na jarrabobi. Allah tabaraka wa ta'ala yayi tajarraba su da nau'i nau'i na bala'ai. To so kuke ko ku shiga aljanna irin wannan nau'i nau'i na bala'ai wanda Allah ta'ala ya jarrabi al'umman da suke kafin ku, bai jarrabe ku ba da su kawai so kuke ku shiga aljanna haka nan. Ma kana Allahu liyadhara almu'minin ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib, wa ma kana Allahu liyudli'akum ala alghayb walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha. To shine yace walam ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum shabahu ma atal ladina, wato irin abin da ya jewa wadanda suka shude kafin ku. Walam ya'tikum, ku bai zo muku ba, min almu'minina, daga cikin mu'minai, abin da yaje musu min almihani, na jarrabobi, wanda Allah ta'ala yayi musu ta bangaren gangan jikin su da dukiyoyin su da iyalan su da ƴaƴan su. Fatasbiru, a gani shin kuma za ku doki hakuri kamar sabaru, kamar yanda su ma suka doki hakuri, ko ku a raki za ku yi ku kasa hakuri. Ubangiji ta'ala ya ce masatuhumul ba'sa'u, wannan jumlatun musta'nafa, jumla ce wanda take sabuwa, mubayyinatu ma qablaha, kuma mai bayyanawa ce ga abinda jumlar da take kafin ta take kunshe da shi na ma'ana. Wato waɗanda suke kafin ku, massatuhumul ba'sa'u, tsanani ya shafe su, shiddatul faqar, tsananin talauci ya shafe su, har ya zamanto suna cikin damuwa da ɗimuwa ta talauci. Wadarra'u, da kuma cutattuka, almarad, cuta rashin lafiya, Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya jarrabe su da rashin lafiya. Wa zulzilu, an yi ta raurawar da su, uzu'iju, an yi ta tsoratar da su, an yi ta iz'ajin su, bi anwa'il bala'i, da nau'i nau'i na bala'ai, hatta ya ƙula rasulu, wato hadde wannan annabi, wannan jakada nasu wanda aka turo shi wajensu, hatta ƙala, har dai ya ce bin nasbi, wato bin nasbi wannan ita ce kira al-jumhur, jumhurul qurra a cikin qurra'u sab'a qurra guda shida duka suna karanta hatta ya qula ar-rasul Abdullah ibn Katsir al-Makki al-Kufiyyun ath-thalatha Hamza Kisa'i Asim Abu Amr ibn al-Ala al-Basri Abdullah ibn Amir ash-Shami wadannan dukkanin su suna karanta hatta ya qula ar-rasul idan mun to kuma war-raf'i hatta ya qula ar-rasul wato wannan ita ce qira'al Nafi ibn Abi Nu'aym al-Madani Allah ta'ala ya ji kansa da rahama da sauran qurra'u gabaki daya da sauran malaman musulunci wato shi ya karanta hatta ya qula ar-rasul bi-dhammi wa fatuhu kasina silmi aslu ridan dana wa hatta yaqula ar-raf'u fil lam uwila kama yanda al-imam ash-shatibi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya fada yana bayani dangane da abin da ya shafi wanda yake karanta hatta yaqulu ar-rasul daga cikin qurra'u sab'a yace shine al-imam Nafi al-Madani Allah ta'ala ya ji kansa da rahama hatta yaqula ay qala hatta qala ar-rasul hadde wannan jakada wanda Allah ta'ala ya turo shi zuwa ga su waɗannan al'umman da suke kafin ku hadde ya fada wallazina amanu ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da shi istibda'an lin-nasr wato saboda suna ganin cewa taimako na Ubangiji tabaraka wa ta'ala yayi jinkirin zawa gare su sun ga cewa ga tsananin talauci kullum biya daji kawai ake shiga an kasa isa gari kullum talaucin ƙara cikin shi ne ake mamaye su ne yake ƙare sannan kuma ga rashin lafiya ta mamaye su sun kasa ganewa kansu barantana ƙafafuwansu sai ga cewa kuma taimako na Allah tabaraka wa ta'ala yayi jinkirin zawwa li tanahi shiddati alaihim saboda tsanani ya kai kokuwa a kansu kowa a cikin su yana cikin baddama daga kaga mutun za ka ganshi wujiga za ka gane cewa lalle yana cikin damuwa to har suka ce mata nasrullahi ma'ana yaushe ne taimakon Allah tabaraka wa ta'ala zai zo shi allazi wa'adnahu wanda Allah ta'ala yayi mana alƙawalin shi fa ujibu sai aka amsa musu min qibalillahi daga wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala din aka ce da su ala ku saurara ku ji inna nasrallahi qaribun wato haƙiƙa agaji na Ubangiji subhanahu wa ta'ala taimako na Ubangiji itiyanuhu qaribun zawwan shi kusa take ba da jimawa ba nan ba da dadewa ba agaji na Allah ta'ala zai zo muku ku dai ku ƙara haƙuri na'am
yas'alunaka madha yunfikun qul ma anfaqtum min khayrin فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم
Ubangiji tabaraka wa ta'ala yace yas'alunaka madha yunfiqun ya Muhammad yas'alunaka sahabbanka suna tambayarka ma za yunfiquna wai menene za su ciyar a cikin dukiyarsu ai allazi yunfiqunahu abinda za su ciyar da shi menene za su fitar a cikin dukiyarsu wanda za su tallaba sannan kuma su wane ne ya dace a ce sun tallabawa din an gane tambaya din akan a cikin dukiyarsu wani abu ne za su ware su fidda shi a matsayin haƙƙi ne na Allah su ciyar da shi sannan kuma idan suka fitar da shi din su wane ne ya dace a ce sun ciyar da farko sannan waɗansunsu wasailu mai tambayar nan shine Amr ibn al-Jamuh Allah ta'ala ya ƙara yarda da shi wato wannan sahabi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Amr ibn al-Jamuh mutum ne wanda yake gurgu a cikin sahabbai na ma'aiki ya zo shi ranar yakin Uhud ya ce ya Rasulullahi tambaya gare ni wannan tafiyar da nake ina dingisawa dingishin kuɗi idan Allah ta'ala ya amshi raina na yi shahada ranar tashin aljiyama zan zamanto ina dingisawa ne ko ka zan yi tafiya da kafa ta lafiyar ta kalau dan Allah ya ce tamshi bi rijlika sahiha zaka yi tafiya da kafar ka lafiyar ta kalau baka da matsala ya shiga yaki ana ta gwabzawa har yi shahada dan Allah ya ce kai ka ce ina ganin Amr ibn al-Jamuh a cikin aljanna yana tafiya da kafafuwan shi guda biyu lafiyar su kalau to shine ya tambayi ma'aiki alaihi salatu wassalam wa kana shaykhan zamalin Amr ibn al-Jamuh ya kasance dattijan arziki ne wanda yake ma'abucin wadata ma'abucin dukiya fa sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam sai ya tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama amma yunfiqu dangane da abin da zai kashe a cikin dukiyar shi abinda zai bayar a cikin dukiyar shi saboda neman yardar Allah saboda Allah ta'ala ya dauka matsayin shi a cikin aljanna wa alaman yunfaq sannan kuma akan su wane ne ya dace a ce an kashe wannan dukiya din idan ka fitar da dukiya daga cikin dukiyar ka fitar da wani kaso sai ka kashe shi amma ba a hanyar Allah tabaraka wa ta'ala ba kashe kadda shi a wata hanya wanda take ba ta gari ba to Allah tabaraka wa ta'ala ba zai baka lada akai ba gashi nan dukiya ce wanda ka neme ta ta hanya ta halali to amma saboda ka kashe ta ba a hanya ta halali ba sai ya zamanto anan ma dai tsugunni ba ta kau ba to shine Allah tabaraka wa ta'ala yace wa ma'aiki qul lahum kace da su ma anfaqtum min khairin duk abin da kuka kashe na alkhairi duk abin da kuka bayan na alkhairi bayanul lima wato wannan min khairin dinnan bayani ne ga ma anfaqtum shamilul lil qalil wal kathir wanda ya hada abinda kuka kashe din kadan ne a cikin dukiyar ku ko da yawa ne duk abinda ka dauka ka bayar na alkhairi na dukiyar da Allah ta'ala ya hore maka wa fihi wato a cikin wannan kuma bayanul munfaqi akwai bayanin al munfaq abinda za a kashe din allazi huwa ahadu shiqqai suali wanda shine ɗaya daga cikin bangarori guda biyu na tambaya din wa ajaba sai ma'aiki alaihi salatu wassalam wato ya amsa a wato Allah tabaraka wa ta'ala sai ya bada amsa anil masrafi game da waɗanda za a baiwa wannan dukiyar idan aka fitar da ita daga cikin dukiya su wane ne za a ciyar da su ita allazi huwa shiqqul akhar wanda shine bangaren na daya a cikin tambayar bi qawlihi da fadar shi da yace falil walidaini to duk abin da za ku kashe na alkhairi to ku fara lil walidaini ga mahaifanku iyaye uwa da uba idan za ka yi wani alheri to ka fara da kansu ya zamanto sun ji dinis sun yi matsi da kyau kafin ka ketare su ka je wajen waninsu ya zamanto sun jika da kyau shine falil walidaini ku fara ciyarwa mahaifa guda biyu uwa da uba wal aqrabina sannan kuma ya zamanto makusanta ƴan uwa na zumunta uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya ko li ummai ko a ammomi kannin mahaifi maza ko amma kannin mahaifi mata da yayinsa ko akhwal wannan dukkanin su ya zamanto an ji dadin ka kafin ya zamanto ƴan dawo sun ji dadin ka wannan makusantan ka ya zamanto sun ji dadin ka waliyatama sannan kuma da marayu a tallabawa waɗanda suke marayu ne waɗanda mahaifansu maza suka rasu kafin su balaga wannan su ne ake ce da su alyatama jam'i ne na yatim shine man faqada abahu wa huwa dunal bulugi wanda ya zamanto yayi rashin mahaifinsa mahaifin shi ya rasu shi kuma wannan yaron bai kai shekaru na balaga ba wannan shine ake ce da shi maraya to jami'in sa su ne alyatama marayu ko alaitam wato marayu wal masakini da kuma miskinai waɗanda suke masu karamin karfi su ma a tallaba musu idan kuka fitar da dukiya za ku kashe to ku tallaba wa masu karamin karfi wabin sabili da kuma dan bulaguro wanda guzuri ya yanke mai a cikin tafiyar shi shi ma yana buƙatar tallabi yana buƙatar agaji to shi ma ku agaza musu ayhum aula bihi ai waɗannan wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya zana ya ambace su a wannan guri sune suka fi dacewa da wannan abin da za ku kashe na dukiyar ku ya zama to kun saka shi a hannun ɗaya daga cikin su waɗannan amma tafa'alu min khairin dukkan abin da kuka aikata na alkhairi in faƙin kashewa dukiyar ku ne kuka yi cikin hanya ta ɗaukaka addini na Allah aw ghairihi ko wani sa ne irin kai wa mutum magana wanda take mai taushi almajiri ya zo shi yana bara ba ka da shi kace to Allah ba da hakuri Allah sa a gaba ka samu Allah sa wajen gobe a ce in ka zo nan din zaka samu kamar magana wanda take mai dadi wanda take cike da wato taushi to wannan shi ma Allah tabaraka wa ta'ala ba zai kyale ka haka ba fa inna Allaha alimun bihi haqiqa ubangiji tabaraka wa ta'ala masani ne cikakken masani ne bihi dangane da abin da kuka aikata din na alkhairi din sadaka ce ko wani sadaka fa mujazin alaihi kuma zai yi sakayya akan shi
kutiba alaykum alqital wa huwa kurhul lakum wa asa an tatrahu shay'an wa huwa khayrul lakum
na'am
wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun
ubangiji tabaraka wa ta'ala yace kutiba alaykum alqital furida alqitalu alaykum an fardanta yaqal kafirai alaykum akan ku ay furida alqitalu lilkuffar an fardanta yaqal kafirai alaykum akan ku ku bazama ku tafi ku yaki arnawa waɗanda suke makiya addinin Allah makiya Allah makiya addinin sa makiya musulmai ku yake su wa huwa kuruhul lakum alhali shi wannan yakin ku tafi ku yake makiya addini kuruhul lakum abin kyama ne a gare ku ay makruhul lakum abin kyama ne a gare ku daba'an ga hali wato a yanayin ku ba kwa san yaki saboda a cikin yaƙi akwai asarar rawuka akwai kuma asarar dukiyoyi kuna kyamar hakanan limashaqqatihi saboda wahalarsa kuna ganin cewa abu ne wanda yake mai wahala idan aka tafi tare ba lalle bane kuma a dawo duka lafiya kalau wataƙila waɗansu Allah tabaraka wa ta'ala zai arzuta su da shahada ma min ma'arakatin illa walaha shuhada ba wani yaki da za a tafi a gwamza a ce kuma a dawo lafiya kalau face sai an samu waɗansu daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ko mutum ɗaya ko biyu ko uku ko sama da haka nan sun yi shahada a wannan yaki din an gane ubangiji ta'ala ya ce wa asa an takrahu shay'an ce ya kusanta an takrahu shay'an ku kyamaci wani abu daga cikin ayyuka na alkhairi wa huwa khairul lakum alhali kuma wannan abun da ya zamanto ranku ba ta san shi alkhairi ne a gare ku wa asa an tuhibbu shay'an sannan kuma ana kaunar ya kusanta ku so wani abu daga cikin ayyuka waɗanda suke na rashin alkhairi irin zama a gida ga barin fita yaki ku so zama a gida wa huwa sharrul lakum shi kuma hakan din sharri ne a gare ku wannan abin da kuke so din to haka ita rayuwar duniya take akwai abin da alkhairi ne a gare ka amma za ka ga cewa ranka ba ta san shi za ka ga ba ka san shi ba ka jin dadi wajen aikata shi amma idan ka dauki hakuri ka dauki lokaci mai tsawo kana yi daga karshe zai zama to alkhairi ne a gare ka kace lalle haka ne wannan abin da nayi hakuri wajen aikata shi wajen gudanar da shi naji dadin sa sannan kuma so da dama abin da ranka za ta so ka so shi ka dinga jin dadin sa yin barci da son hutu da morewa amma kuma daga karshe sai ya gadar maka da dama ka dinga kaico akan abin da kai na baya to shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa huwa sharrul lakum alhali wannan abin da kuke so din sharri ne a gare ku limailin nafsi ila shahawati saboda karkatar rai zuwa ga shahawoyi almujibati li halakiha wato wanda take wajibu ta halakar da ita rai din wato rai a kullum tana so ta karkata zuwa ga bin shahawa abinda take so ta ga tayi kyalkyali ta more ta huta ba ta son wahala ko kadan wanda kuma hakan din zai iya wajibta halakar da ita halakar ita wannan rai din sai da mun to duk wanda ya biya wa zuciyar shi ya saka mata ragama duk inda yake inda take so ta tafi to daga ƙarshe shi kuma wannan zai zama to al'ajis kamar yanda ma'aice sallallahu alaihi wasallama ya fada alkayisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-mauti wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala Allah wato gajeye shine wanda ya saka wa ranshi ragama kawai zuciyar shi take jin shi duk inda yake so duk inda take so wannan shine lalatacce wanda daga ƙarshe shi kuma za ta kai shi zuwa ga kwari na halaka an gane wani furiyaha da kuma gujewar rai ani taklifati daga aikata doke-doke dokoki wato abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya dora su akan bayi waɗanda suke masu wahala almujibati li sa'adatiha wanda kuma waɗannan at-taklifat dokokin da Allah tabaraka wa ta'ala ya shimfida ya dora su akan wannan rai din sune za su wajibta arzutar ta a gobe kiyama idan ta yi riko da su idan ya zama to mutum ya kiyaye dokar Allah tabaraka wa ta'ala sallah ta lokaci biyar din nan yana yin ta sannan kuma wajen abin da ya shafi tauhidi yana da shi mai kyau ya zama to azumi yana yi a lokacin zafi ya dace wannan wata na Ramadana a wannan shekara ko a lokacin sanyi ko baina-baina ya kasance yana yi a kowane lokaci to sai ya zama to ya samu as-sa'ada fil akhirah to amma in ya zama to ya biye wa kanshi sarrai da asuba baya so ya tashi saboda ruwa yana da sanyi da rana baya so ya yi kaza saboda ruwa yana da kaza baya kaza baya kaza baya kaza to daga ƙarshe idan ya koma ga Allah zai zama to yana ɗaya daga cikin waɗanda suke masu nadama qalu ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nud'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukazzibu bi yawmiddin hatta atana al-yaqin hada zuwa ƙarshe fala'alla lakum fil qitali khairan fala'alla lakum khairan watakila kuna da kai alkhairi mai girma fil qitali cikin fita yaqi wa in karihitumuhu koda kun kyamace shi koda ranku ba ta san wannan yaqi din to watakila hu akwai alkhairi mai girma wanda za ku samu a cikin wannan yaqi din li anna fihi saboda abin da yake cikin yaqi dayan biyin nan ne imma dhufuru wal ghanima amma dai ya zama to kun rabota da kuka je sai ya zama to Allah tabaraka wa ta'ala ya ba ku nasara kun ci nasara akan su waɗannan abokanan adawata ku kun ga kun rabota za ku dawo da ganima za ku kwaso dukiyoyin su ne ku zo da su wanda da wata kila daga cikin ku waɗanda suke talakawa ba su mallaki ba biye ballanta na LBU za su tashi sama da miliyan guda aw shahada wal ajr ko kuma ya zama to idan kun tafi Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara cewa su ne za su yi nasara a kanku saboda dama yawmul lana wa yawmun alaina haka addini na musulunci ya gada an gane ku wannan tun a lokacin ma'aice alaihi salatu wassalamu alharbu bainana wa bainahu sijalun yanalu minna wa nanalu minhu kamar yadda Abbas ibn Abdul Muttalib Allah ta'ala ya kare da shi ya fada aw shahada ko kuma ya zama to an samu an karkashe waɗansu daga cikin ku sun yi shahada wal ajr sannan kuma kun dawo da lada wanda yake mai girma waɗanda suka yi shahada daga cikin ku zai zama to makomarsu ita ce aljanna ko kuma kun dawo da lada wanda yake mai girma wa fi tarkihi to cikin barin fita yaqi cikin barin yaqi wa in ahbabtumuhu koda kun so shi fala alla lakum sharran to watakila hu akwai sharri mai girma a cikin ku zai gadar muku da sharri wanda yake mai girma li anna fihi adh-dhulla wal faqra wa hirman al ajr saboda a cikin shi ɗaya ne daga cikin waɗannan abubuwa amma dai ya zama to an samu adh-dhulla kaskanci ya zama to abokanan adawa za su dinga muku kurari in kun isa ku fito mana ce a kuje ku mu mahoda mu mahoda zai zama to a kullum a kaskance musulmi yake a gaban abokin adawar shi saboda abokin adawar ya nemi a yi fada amma shi musulmin ya ji tsoro ya gudu ɗaya kenan wal faqra sannan kuma a cikinsa akwai talauci
saboda duk mutumin da ya san cewa tsoron shi kake to in yazo zai iya maka kwace kai da gosalar wannan shi gane he ka bashi kace je ka Allah ya san ce ni ne kake wa Allah ya san kace a ba da kai ba nake to kaga zai dinga kwace maka dukiyar ka amma kuma bayan da kai ya sannan kuma wa hirman al'ajar sannan kuma zaka dinga hana wa kanka samun lada saboda zai zama to baka ɗaya daga cikin waɗanda za su samu waɗansu darajoji guda 100 wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tanada su a cikin aljanna ga waɗanda suke almujahiduna fi sabilillahi ne kamar yadda hadithun Abu Huraira wanda yana cikin Sahih al-Bukhari ya tabbatar wallahu ya'lamu ma huwa khairul lakum ubangiji tabaraka wa ta'ala ya san abin da shine mafi alkhairi a gare ku wa antum la ta'lamuna ku buku san ba zalika abinda shine mafi alkhairi a gare ku dan haka fa badiru ku gaggauta ila ma ya amurukum bihi suwa ga abinda Allah tabaraka wa ta'ala yake umartar ku da shi na fita yaki din na'am
yas'alunaka 'ani shahril haram qitalin fi kul qitalun fihi kabir وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه
والمسجد الحرام وإخراج أهله
والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
نعم وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أول سراياه wato ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya aika farkon tawaga wanda ya aika ta zuwa ga waɗansu daga cikin arnawa wato ma'aiki alaihi salatu wasalam ya aika waɗansu daga cikin sahabban shi mutum 8 ko mutum 12 ya aika su wajen Nakhla wani bangare ne a wajen Taif saboda su je su samu mai labarin kafirai abubuwan da suke kullawa saboda su cutar da musulmai da musulunci sannan kuma su zo mishi da labaran komai da komai wa alaiha abdullahi ibn jahshin wato wanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya nada a matsayin shine shugaban wannan randana da ya tura shine abdullahi ibn jahsh farko wanda aka nada a matsayin shugaban randana shine Abu Ubaida ibn al-Jarrah ko Ubaida ibn al-Harith wato ma'aiki alaihi salatu wassalam kamar yadda yake cikin al-Mujam al-Tabarani al-Kabir hadithin Jundub ibn Abdullah ma'aiki alaihi salatu wassalam ya nada Abu Ubaida ibn al-Jarrah a matsayin shine shugaba na wannan tawaga din ko kuma Ubaida shikenan lokacin tafiya da yayi falamma zahaba لينطلق بكا صبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس وبعث مكانه عبد الله بن جحش وكتب له كتاب وأمره ألا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا وقال لا تكرهن أحدا من أصحابك على المسير معك فلما قرأ الكتاب استرجع ثم قال سمع وطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فخبرهم الخبر وقرأ عليهم الكتاب فرجع رجلان ومضى بقيتهم فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو جمادى فقال المشركون للمسلمين قتلتم في الشهر الحرام فأنزل الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه وأن اللوكة ما يكي عليه الصلاة والسلام دين دا أبو عبيدة ابن الجراح اللوكة دي ذو دي يو ما يكي بانكانا دا سفتا كو سيهوشي دكوكا سبو دا بيجان زما دا ما يكي yana son ya kasance a kusan annabi sai manzo Allah ya ce to zauna sai ya ce mallam Abdullahi ibn Jahsh ta shika zaman to kai ne jagoran wannan tafiya din sai ya rubuta mai letter abin da yake cikin letter din ya ce idan kuka je guri kaza kada ka bude ta sai kun je guri kaza idan kuka je kunan ka bude ta ka karanta musu shi shine la tukuri hanna ahadan ala al-masiri ma'aka min ashabika kada ka tilasta kowa daga cikin waɗannan mutanen da na hada ka tare da su za ku tafi wannan guri kada ka tilasta kowa ka ce dole sai ya tafi wanda yake so ya tafi wanda kuma yaga zai dawo gida ya dawo shikenan da ya isa wannan gurin sai ya bude littafin yana karantawa sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace yin biyayya ga Allah da sauraron abin da suka faɗa ga manzo Allah sallama ya zama to wajibi a gare mu ya ba su labarin abin da yake cikin letter din yace ga abin da manzo Allah ya faɗa mutum biyu daga cikin su sai suka silale suka dawo sauran kuma suka ci gaba suka tafi suna tafiya sai suka hadu da Ibn al-Hadrami da suka hadu da shi arne ne sai suka kashe shi to ranar 29 ga wata ne na Rajab ana Jumadul Akhirah watan je kenan to washe gari ne kuma sai akan din ta faru sai zaman to suna ta babar shin wata ya tsaya jiya da dare ko ku a bai tsaya ba idan wata ya tsaya jiya da dare kenan sun yi kisa a cikin wata mai alhurma watan Rajab idan wata bai tsaya ba a cikin Jumadul Akhirah suka kashe shi shi wannan Ibn al-Hadrami shine suna ta baba sai mushrikai suka ce wa musulmai yanzu ku kun ce Allah ya haramta yaji a cikin watanni masu alhurma kuma gashi ko kuma halkun kashe ɗaya daga cikin arnawa dan me kuka yi haka shine sai Allah ta'ala ya saukar da wannan ayar faqatalul mushrikina suka tafi suka yaki mushrikai maqiya addinin Allah wa qatalu ibn al-Hadrami wato a wannan gurin suka kashe Ibn al-Hadrami a can suka kashe shi آخر يوم من جماد الآخرة أقرشن يني نجماد الآخرة لانا التلاتين ديدي قوتا جماد الآخرة والتبس عليهم برجب سيئر كتا أقريس شن رجب ياشي قوكم بيشي قبا سبود لانا التلاتين ديدي قوتا ناشي جماد الآخرة بارانا تافادا وطا ديبا ينبب يفتو شن يكم هسكا شكتا بابا otin je wata daya fa ayyarahumul kuffar sai kafire suka aibunta ma'aike suka aibunta wadannan sahabbai na ma'aike alaihi salatu wassalamu bistihlalihi da cewa sun halitta wa kansu yaki a cikin wata mai alhurma fa nazala sai wannan labari ya sauko ubangiji tabaraka wa ta'ala yace yasalunaka anish shahril haram sahabbanka suna tambayarka ani shaharil harami dangane da wata wanda yake mai alhurma almuharram wata wanda yake abin girmamawa a wajen Allah abin baiwa daraja da alhurma qitalin fihi yaki a cikin sa badalul ihtimali wato wannan badalul ihtimali ne ma'ana yasalunaka anil qitali fi shaharil haram wato suna tambayar ka dangane da hukuncin yaki a cikin wata mai alhurma menene hukuncin sa wallahum ubangiji tabaaraka wa ta'ala yace kace da su qitalun fihi wato yin yaki a cikin wata mai alhurma daga cikin waɗannan watanni guda hudu wanda Allah ta'ala yace minha arba'atun hurum thalathun mutawaliyatun dhulqa'dati wa dhulhijja wal muharram wa rajab mudhar alladhi bayna jumada wa sha'ban hadithun abu bakra wanda yana cikin bukhari da muslim an gane ko yace qitalun fihi yaki a cikin wata mai alhurma kabirun wato laifi ne wanda yake mai girma azimun mai girma ne wizran ta fuskar laifi muftada'un wato wannan qitalun fihi kabirun wannan muftada ne wa khabarun da kuma labari mubtada ne da khabari ma'ana ulka ce da su italun fihi yaki a cikin wata mai alhurma wannan mubtada ne kabirun ma'ana azimun wizran mai girma ne ta fuskar laifi laifinsa mai girma ne to kuma zai bayani akan hallo wata magana wasaddun an sabilillahi to kangewa mutane shi ma wannan mubtada ne mubtada'un man'un linnasi kangewa mutane a hana su an sabilillahi gabarin tafarkin Allah shine addinin Allah a kange mutane a hana su su shiga addinin Allah wa kufurun bihi da kuma kafircewa Allah ta'ala wasaddun anil masjidil harami da kuma kangewa mutane gabarin shiga masallaci mai alhurma na garin Makka wa ikhraju ahlihi da kuma fitar da waɗanda suke mazauna garin Makka ne ƴan cikin garin Makka ai hukum Makka a fitar da su minhu daga cikin garin na Makka su yi hijira su koma wani gari wa humun nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama sune ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wal mu'minun da mu'minai wanda ma'aiki dan garin Makka ne a hishen Makka ne iyayensa na Makka ne sannan kuma sahabban shi wanda suke tare da shi a garin Makka su ma ai hukum Makka ne iyayensu na Makka ne amma kuma kuka fitar da su wa khabarul mubtada'i to labarin wasaddun an sabilillahi shine akbaru indallahi shine wannan haka din shine mafi girman laifi a wajen Allah min alitali fihi daga yin yaki a cikin wata mai alhurma mun gane wato su waɗannan mushrikai sun hana mutane shiga addinin Allah lokacin da manzon Allah yana Makka duk hanyar da zaka buta kai ka wajen manzon Allah cikin harami sun aika waɗansu mutane sun tsare wannan hanya din in ka zo zaka wuce sun tambaye ka ina zaka in ka je gidan wani dan tafi daga cikin annabawa za su yi to wuce kana cewa harami zaka za su hana ka su ce to kana ji ko amshi wannan abduga din toshe kunnanka ka toshe kunnanka in ka je zaka wuce kalka sata kalka bari ma ka ji abin da yake faɗa saboda mutun ne wanda Allah ya bashi fasahar zanci yanzu ya karkato hankalinka sun hana mutane da yawa shiga addinin Allah sannan kuma su kuma sun kafircewa Allah din sannan kuma na uku sun hana mutane zuwa masallaci na Allah masallaci mai alhurma na Makka sannan kuma sun fitar da waɗanda suke ƴan garin Makka ne ai hukum Makka sune ma'aiki da sahabban shi to wannan laifuffukan waɗannan ayyukan masu girma akbaru wizran sune mafi girman laifi inda Allah a wajen Allah min alqitali fi daga yin yaki a cikin wata mai alhurma idan har sun aibunta ku da cewa kun yaki a cikin wata mai alhurma ku kuma ku gaya musu manya-manyan laifuffuka wanda suka aikata wanda waɗannan ayyukan sun fi laifin wanda ya aikata yaƙi a cikin wata mai alhurma wal fitnatu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce hada bautar wani da Allah ita ce ashirku minkum shirka wanda take faruwa daga ɓangaren ku ku waɗannan mushrikai akbaru ita ce mafi girma min alqatli lakum na yaƙarku da musulmai suka yi fihi a cikin wata mai alhurma wala ya zaluna ayil kuffar wato kafirai ba za su gushe ba yuqatilunakum suna yaƙarku ayyuhal mu'minun ya ku mu'minai hatta yaruddukum an dinikum har sai sun mayar da ku gabarin addininku ilal kufri ku fada kafirci inistata'u idan suka samu iko wato kafirai a kowace rana da kowane lokaci abinda suke yi na abinda ya shafi imma al-gazul fikri yaki wanda yake na tunani duk yanda za su yi su cire muku tunanin musulunci abinda musulunci ya dora ku akai abinda idan kuka ba za ku ci gaba sai su cire muku shi su kawo muku tunani nasu irin na arnawa yanda za a ci gaba dole sai mace ta fita ta zamanto ma'aikaciya dole sai an yi kaza dole sai an yi kaza dole sai an yi kaza sun muku al-gazul fikri da zamanto gidajenku maimakon su tashi da tarbiya ta addini na musulunci sai ta tashi da tarbiya wanda take tasu irin ta turawa mun gane da kyau wa man yartadid minkum dukkan wanda yayi ridda minkum daga cikinku addinihi gabarin addininsa fayamut ya mutu wa huwa kafirun ala hali yana kafiri فَأُولَئِكَ وَنْجَانَنْكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ أَعْمَالُهُمُ الصَّالِحَةُ أَيُّكَنْسُ وَأَنْدَ سِكَيْنَ غَرْغَرُ وَأَنْدَ سِكَ أَيْكَتَا فِي الدُّنْيَا أَوَنَّ جِدَانَ دُّنْيَا حَبِطَتْ سُمْبَاتِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَوَنَّ جِدَانَ دُّنْيَا دَكُمَ الْآخِرَة وَتُوَدِّكَ وَأَنْدَ يَرِدَّ daga cikin ku ku musulmai ya fita daga addinin sa ya mutu kuma yana nan akan bakan shi na yin riddan nan da yi to wancanan ka ayyukan su sun bace a wannan gida na duniya da kuma lahira fala atidada biha ba za a yi lissafi ba da waɗannan ayyukan na gargaru da suka aikata wala thawaba alaiha sannan kuma ba za su samu sakamako akan su ba wattaqayidu bil mauti alaihi wato kayyadewa da Allah tabaraka wa ta'ala da yi ya dabaibaye maganar yace had fa yamutu wa huwa kafirun ya mutu ala hali yana butulu yana kafiri kayyadewa da aka yi cewa har ya mutu akan wannan ra'ayi na ridda yufidu yana fa'idantarwa annahu haqiqa shi wannan musulmi wanda ya ridda ya fita daga addini na musulunci laura ja ila alislam da a ce zai dawo zuwa ga musulunci bayan yayi ridda kuma sai ya dawo musulunci lam yabdul amaluhu aikin sa bai bace ba fa yusabu alaihi da sakai ta mai akan shi wato idan ya zamanto arne musulmi ne a da ana sallah ta lokaci biyar tare da shi dukkan ayyuka na addini ana yi tare da shi daga baya sai yayi ridda ana nan ya doki wata ɗaya ne ko wata biyu shikenan kuma allo sai ya dawo musulunci to yanzu wannan ridda da yake ta lalata mishi ayyukan shi na baya dai to idan ya dawo cikin musulunci yanzu malamai sun yi sabani to aikin shi wanda ya aikata a lokacin yana musulmi wancan na baya za a dawo mai da su ko ku a'a yanzu emci ne tunda ya yi fase 2 komai ya shafe yanzu zai zama to emci ne ba shi da laifi ba shi da lada to shine malamai suka yi sabani to shine anan yace lam yabdul amaluhu aikin sa bai bace ba fa yusabu alaihi za a saka ita mai akan shi kenan da yana sallatul me ake ce mishi sallatul mahfuzat mahzufat akwai salular da idan ka shafe kaya a cikin ta baya fita kai tsaye sai ya koma cikin wani kwando na shara sai yake komawa idan a ciki akwai abin da kai kuskure wajen shafe shi in ka leka sai ka dawo da shi mun gane da kyau to shi ma yanzu aikin ba shafe shi bane aka yi babu komi a gurin a'a yana cikin wani kwando na shara wanda idan mutun ya dawo aikin shi zai dawo gare shi in ya dawo musulunci amma idan bai dawo ba har ya mutu shikenan an kare wala yu'iduhu ba zai sake wannan ibadar ba da ya aikata kal hajji matsalan kamar inda mutum ya zama alhaji kafin ya yarda ya taba zuwa ya aikin hajji to yanzu kuma da ya musulunta da ya yarda bayan ya dauki wata guda a cikin ridda sai ya dawo musulmi to yanzu ibadar wacce da ya ta aikin hajji ta dauke mishi kambacin ibadar hajji ta duk mutumin da Allah ya hore mishi wajibi ne tafiya aikin hajji ko kun sai ya sake yin sabuwa wacce yanzu ta zama zero an gane ko to shine yace kal hajji matsalan wa alaihi shafi'i wato akan wannan fatawa ce al-Imam Shafi'i yake kai al-Imam Shafi'i shi yana ganin cewa wato idan mutum yana cikin musulunci ya aikata ayyuka na alkhairi daga karshe kuma ya ridda hallo kuma ya dawo cikin musulunci to ayyukan shi wadancan na alkhairin suna nan za su dawo gare shi ba za su tafi ba wanda wannan zamu ga cewa wajen ta'rifin suhuba shine abin da Ibn Hajar al-Asqalani ya tafi akai mallakiyan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama mu'minan bihi wa mata ala zalika walau takhallalat riddatun shir asahi to wannan saboda Ibn Hajar ba Shafi'i ne to amma al-Imam Malik yace a aikin shi ba zai dawo ba zuwa gare shi sai dai a kokance gaba kawai yanzu zai tashi ne daga zero ko ina akwai zero zero kawai yanzu sai ya fara kuma aiki na gari a falal lissafi wa ulaika wancananka ashabun nari sune ma'abuta wuta humsu khaliduna fiha masu dawwama ne a cikin ta na'am
innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjun يَشَاءُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ
نَعَمْ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
وَلَمَّا ظَنَّ السَّرِيَّةُ أَنَّهُمْ إِن سَلِمُوا مِنَ الْإِثْمِ to yayin da wato wannan tawaga wanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya aika su wanda ya nada Abdullah ibn Jahsh a matsayin shine shugaban tafiya to yayin da suka zaci cewa hakika fa idan har sun kubuta daga laifi ba su da laifi akan kashewa Ibn al-Hadrami da suka yi a cikin wata mai al-hurma fala yahsulu lahum ajrun ba su da lada nazala sai wannan labarin ya sauko Allah ta'ala ce innal ladina amanu haqiqa wadanda suka yi imani wal ladina hajaru da wadanda suka yi hijira faraqu awdanahum suka rabu da gidajensu guraren zaman su suka yi hijira suka tafi wani guri suka zauna a matsayin baki wajahadu fi sabilillahi suka yaƙe cikin daukaka addinin Allah li i'la'i dinihi saboda daukaka addinin Allah ulaika wancanan ka yarjuna rahmatallahi suna kaunar samun rahama ta ubangiji shine sakamakon sa wallahu ghafurul lilmu'minin ubangiji tabaraka wa ta'ala mai gafara ne ga mu'minai rahimun bihim mai jin kai ne ga bayin shi wadanda suke mu'minai abinda muka yi daidai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك